Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne muka sake dawowa tare da Haruna Shehu Marraba Jos a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Yau Talata 26 ga watan Afrilun shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya ta karbi rahoton kwamitocin da ta kafa don binciko mata gaskiyar zargin da ake wa wasu sarakuna biyu na alaƙar su da harkar ta'addanci.
Alhamdulillah, mutane sun zo sun ba da shedu su ko da mai kawo wajen bangaren supporting wanda ke cewa eh da wanda ke cewa a ko yan kawo to wannan kuma mun auna.
Hukumomin tsaron jamhuriyar Nijar da na Burkina Faso sun ba da sanarwar halaka 'yan ta'adda sama da 100 tare da cafke wasu gombai. Ko yaya masana harkar tsaro ke kallon wannan nasara da dakarun kasashen biyu suka samu?
In sun gama kai a ci nasara na kariba lecture kuma kaga nan ma ka gani ai wannan gungun kasashen yana ta cin nasara. Kin ga imani lalle in dai har kasashen wannan abin ya shawa kowa ya kawo nashi gudunmawa. Lalle za a ciyo kan abu.
Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce ko a mafarki shugaban Russia Vladimir Putin bai taba tunanin kasashen duniya za su tsaya wa Ukraine cikin gaggawa ba. A daidai lokacin da Amurka ta kira wani taron kasashe fiye da 40 domin tattauna hanyoyin ba Ukraine agaji ta fannin tsaro. Yayin da yake bude taron a sansanin sojin sama da ke Ramstein a Jamus, Austin ya ce manufar taron ita ce a taimaka ma Ukraine samun nasarar mamayen ba gaira ba dalili da Russia ta kaddamar a kanta da kuma karfafa Ukraine din don tunkarar kalubale na gaba. Ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov ya yi gargadin cewa yakin a Ukraine zai iya kasancewa ya zama yakin duniya na uku. Yana mai cewa kungiyar tsaro ta NATO tana yaki da Russia ne a boye. Koriya ta Arewa ta nuna wasu shi'oman makamanta masu linzami mafiya girma da aka sani zuwa yanzu, tare da wasu muggan makamai na zamani a wajen wani faretin sojoji da aka yi da dare wanda shugaba Kim Jong-un ya halatta. Kamfanin dillanci labarai na gwamnatin kasar ya ce a wajen faretin shugaba Kim ya lashe takobin karfafa makaman nukiliyar kasar cikin sauri. Shugaba Kim, wanda sannu a hankali yake kara zaman dardar tsakanin kasar shi da Amurka da kawayenta, ya yi kashedin cewa duk kasar da ta kuskura ta takale ta to ta kwana da sanin cewa za ta wargaza ta. A watan jiya a karan farko tun 2017, Koriya ta Arewa ta yi gwajin wani babban makami mai linzami da zai iya shiga wata nahiya. Jami'ai a Amurka sun ce suna sa ran Koriya ta Arewar za ta sake yin gwajin wani makamin mai linzami mai cin dogon zango, abinda zai kara zaman daddar a yankin. China ta fara wani babban aikin gwajin coronavirus ga akasarin mazauna Beijing miliyan 21 a daidai lokacin da ake fargabar za a iya sanya tsauraran matakan kulle a birnin kwatankwacin matakan da aka sanya a Shanghai. Hukumomi sun fadada aikin gwajin cutar zuwa gundumomi 11 a yau Talata, bayan an kaddamar da babban aikin gwajin cutar a gunduma mafi yawan jama'a a Beijing Chaoyang a jiya Litinin. Zhang Yifan, wani mazaunin Beijing ne, ya ce yana goyon bayan tsaurara matakan yaki da coronavirus, kuma idan ana son yaki da cutar da kyau, yi wa mutane da yawa gwaji yana da matukar muhimmanci. Sannan ya kara da cewa zai ba da haɗin kai ga gwamnati ta hanyar zuwa ya yi gwajin shi ma. Wata kotu a Myanmar ta jinkirta yanke hukunci a ɗaya daga cikin gwamman shari'o'i da ake yi wa jagorar ƙasar da aka hambarar Aung San Suu Kyi da kwana guda. Kotun dai bata bayar da wani dalili na jinkirin yanke hukuncin ba. Ana gudanar da shari'ar Aung San Suu Kyi ne a asirce, kuma an haramta wa lauyoyinta yin magana da 'yan jarida. Aung San Suu Kyi mai shekara 76 za ta iya fuskantar daurin shekara 15 a kurkuku idan aka same ta da laifi. 'Yan sanda a Pakistan sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai a wata mota a kudancin birnin Karachi ya halaka wasu 'yan kasar China uku da direban su dan Pakistan. Manyan jami'an 'yan sanda sun shaida manema labarai cewa mutanen da suka mutun suna kan hanyar su ne ta zuwa babbar cibiyar raya ilimi da al'adu da China ta gina lokacin da bom din ya tashi da su a kofar shiga cibiyar. Waɗanda suka mutun sun hada da daraktan cibiyar da ke koyar da harshen China, sauran biyun kuma malamai ne mata. Rahotanni sun ce wata kungiyar 'yan aware da aka haramta da ake kira Baluch Liberation Army ita ce ta ikirarin kai harin.
A gaida Haruna Shehu Mararaba Jos da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, gwamnatin jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin ƙasar ta karɓi rahoton kwamitocin da ta kafa, waɗanda ta sa su binciko mata gaskiyar zargin da ake yi wa wasu sarakunan gargajiya biyu na alaƙar su da harkar ta'addanci da ke haddasa asarar rayuka da dukiyoyi a yankin. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kwamitocin biyu sun gudanar da binciken ne akan zargin da ake yi wa sarakunan biyu na zurmi da kuma na masarautar Dan Sadau tare da wani basaraki na yankin birnin Magaji game da batun da ya shafi ta'addanci da kuma kashe-kashen al'umma a wannan jihar. Kwamishinan tsaro na jihar ta Zamfara DIG Mamman Tsafe mai ritaya shine ya mika wannan rahoto ga mataimakin gwamnan jihar ta Zamfara Sanata Hassan Muhammad Nasiha a fadar gwamnati. Cikin takaitaccen jawabinsa, DIG Mamman Tsafe mai ritaya ya bayyana cewa
mai daraja gwamna ya aza mana inda ya dibi cancancan mu ya aza mana waɗannan nauyi da ni da ɗan uwana tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakala wanda yana ɗan fama da rashin lafiyar jinsa. To cikin ikon Allah yau dai duka kwamitocin nan guda biyu da wanda ya bincike wajen ɓangaren zurmi da wanda ya bincike Dan Sadau duka sun kammala rahotonsu kuma sun mika ma gwamnati. Mun yi godiya ga Allah kuma muna yaba mutane waɗanda suka zo ba da shidu da irin kayayyaki da muka samu da bayanai da muka tattaro ko mun tattara mun rubuta mun kattafa shi yanzu hannun ta gwamnati.
Ya kuma yi bayani akan ka'idojin da gwamnati ta baiwa kwamitocin nasu.
Kusan duk ka'idojin da aka bayawa kwamitocin guda biyu ɗaya ne a nemo haƙiƙancin sa hannu ko durmaya cikin harkoki da ke gurɓata duk wani abubuwa na shirye-shiryen yaƙi da ta'addanci wanda gwamnati ke yi. To ana zargin waɗannan sarakuna to sai mu binciko ya inda suka kai ga gurɓata mu duk wasu shirye-shirye da muka shirya na yaƙi da ta'addanci. To alhamdulillahi mutane sun zo sun ba da shaidu su da mai kawo wajen bangaren supportin wanda ke cewa i da wanda ke cewa a ko yan kawo. To wannan kuma mun auna game da kotu ke zuwa dole wani guda ya yi bangare nauyi to inda ya yi nauyi can zai mu yanka hukuncin mu.
Cikin jawabinsa sa'ilin da ya amshi rahoton, mataimakin gwamnan jihar Sanata Hassan Muhammad Nasiha ya bayyana cewa
a lokacin da aka nada wannan kwamiti gwamnati ta yi tunanin a je a binciki zargin da aka kawo wa'annan MOU guda domin a shaida adalci. Gwamnati ta ba da cikakken lokaci ga wannan kwamitota domin su je su samu bayanai lungu da ƙauye da dukkan sauran ɓangarora don ya kasance adalci ya kasance ga wanda ake zargi. Kamar yadda kuke sani hakkin gwamnati ne ta kasance ta kiyaye rayuwa da kayayyaki na al'umma ga ko ina inda gwamnati ke jagoranta.
Da kuma ya juya ga shawarwarin da kwamitin ya bada, Sanata Hassan cewa yi
wannan kwamiti ta kawo rahoto bayan ɗaukar tsawon lokaci. Muna tabbatar mu da al'umma da cewa bi iznillahi ta'ala za mu aiwatar da dukkan shawarwari da wannan kwamiti suka kawo domin gaskiya ta yi aikinta. Kuma muna son mu da wannan dama mu yi kira ga dukkan sauran al'umma da cewa a ci gaba da riƙe doka da oda kuma a taimaki wannan jiha da wannan gwamnati da addu'a.
Tuni dai waɗannan sarakuna biyu gwamnati ta dakatar da su ga sarautarsu har sai an kammala binciken da ta sanya a yi mata. Sani Sha'ibu Malumfashi, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
To hukumomin tsaro a jamhuriyar Nigeria da Burkina Faso sun bada sanarwar halaka 'yan ta'adda sama da 100 sun kuma cafke wasu gwammai tare da lalata kayayyakinsu da dama. Lamarin ya faru ne yayin samaman haɗin gwiwa da dakarun ƙasashen biyu suka gudanar a yankunan da ke iyaka a cikin watan nan na Afrilu. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
A yayin rawar dashi ta haɗin gwiwa da aka yi wa lakabi da Operation Talitwa da ke nufin ƙawance a harshen Gurmawa, wanda suka gudanar daga ranar 2 ga watan Afrilu zuwa jiya Litinin 25 ga wata ne, sojojin Nijar da na Burkina Faso suka yi nasarar fatattakar 'yan ta'addan da aka kesta cewa sun haura 100, yayin da wasu 40 da ake zargi da haɗa kai da 'yan bindiga suka shiga hannu. Sannan askarawan ƙasashen biyu sun yi nasarar ragargaza kayayyaki da dama da suka haɗa da bindigogi da motoci da sanadaran haɗa bom na gargajiya, lamarin da ya sa babban kwamandan rundunar mayakan Nijar Janar Salifu Modi da takwaransa na Burkina Faso suka yi tattaki zuwa sansanin sojan haɗin gwiwar da aka kafa a garin Dori domin jinjinawa baradansu saboda gamsuwa da wannan jan aiki. Kodayake soja biyu sun rasu, wasu biyu sun jikata. To koya masu fashin baki ke kallon wannan galaba da sojoji suka samu? Mustafa Abdullahi masani ne akan sha'anin tsaro.
Yana gwada mu mai lalle asashen wanda abin ya shawa in sun gama kai a ci nasara na kariba lecture, kuma kaga nan ma ka gani ai wannan gungun asashen yana ta cin nasara. Kin ga imani lalle in dai har asashen wanda abin ya shawa kowa ya kawo nashi gudunmuwa, lalle za a ciyo kan abu.
Dumbin sojan ƙasa ne kowace daga cikin ƙasashen biyu ta girke domin wannan aiki da ya gudana da gudunmuwar sojan saman da suka riƙa yi wa sansanonin 'yan bindiga da gudan wuta a cewar wannan sanarwa, wace ta ƙara da cewa an kama galan-galan na man fetur da motoci da makamai da dama. Shugaban ƙungiyar farar hula ta Kadet Son Allah Dambaji na mai nuna farin cikin samun wannan nasara.
Abubuwan yau ɗin da ga tabbatar mana da cewa ko gobe ruwa suna maganin dauɗa, ba mu da har gaba in dai da haraka ce zuwa jami'an tsaronmu a ƙasar Niger, in dai an ba su makamai, an ba su abubuwan da ya kamata, to ni ka tsammanin ƙasashenmu so za mu suna su kare su, ba sai mun koma muna cewa sai mun kawo su so za mu juye a ƙasashenmu.
Wannan aikin ka kaba ya bada damar buɗewa jama'a hanyoyin kai da kawo a tsakanin garuruwan yankin da abin ya faru ta bangaren Nijar da Burkina Faso, lamarin da ya saka walwala a zuciyoyin al'ummomin da abin ya shafa. Mustafa Abdullahi na cewa wannan wata hujja ce da ke nuna mahimmancin samun haɗin kai a tsakanin fararen hula da jami'an tsaro a yanayin da ake ciki a yau.
Shi ƙarin soji a kashi 25 ne cikin 100, shi ne ya kamata a yi iko mai inganci, ya kamata kuma a wayar ma da 'yan ƙasa kai in sun ga wani abu wanda ba shi ba su ba gwamnati rahoto. Ya kamata a ba 'yan ƙasa ruwan sha, ya kamata a ba 'yan ƙasa abinci, duk dai abu na ci gaba ya kamata gwamnati ya yi shi. In gwamnati ya yi aikin shi, su ma 'yan ƙasa za su ba dona su gudunmuwa wa ga matsalar da ake cikin Allah da ta zamanto tarihi.
Yankin da Burkina Faso ke makwabtaka da Nijar wani wuri ne da aka bayyana a matsayin mafi hadari da tashin hankali sanadiyar yawaitar aika-aikar 'yan bindiga, inda ake bi gari gari ana karkashe mutane ana kuma datse hanyoyin zirga-zirga don farwa matafiya. Dalili kenan hukumomin tsaron ƙasashen biyu suka haɗa gwiwa don tsara wannan aiki da ya bada damar ragargaza sansanonin 'yan bindigan da bayanai ke nunin sun ƙetaro ne daga arewacin Mali a wani lokacin da Faransa ta fara kwashe tarkacenta daga ƙasar sakamakon rashin gamsuwa da haɗin gwiwar da gwamnatin Mali ta yi da kamfanin sojan hayar Rasha wato Wagner. Suleiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
A yanzu haka dai mazauna birnin Lakwaja, fadar gwamnatin jihar Kogin Najeriya na ci gaba da fuskantar matsalar ƙarancin ruwan sha mai tsafta a birnin. Birnin na Lakwaja dai yana bakin gabar Kogin Naija, amma samun wasu unguwanni irin su unguwar Kwakwa da kuma unguwar Kura da ke kan tsaunuka ya sa mazauna irin waɗannan unguwanni mai ɗimbin jama'a shiga cikin wani hali na fafutukar samun ruwan sha da ma na amfanin yau da kullum. Gwamnatin jihar Kogin dai ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen magance wannan matsalar, to sai dai ta ce idan dambu ya yi yawa baya jin mai, in ji masu iya magana. Wasu daga cikin mazauna irin waɗannan unguwanni da muka zanta da su sun yi ƙarin haske akan baƙar wahalar da suke sha kafin su samu ruwan shan.
Yawa, sunana ɗan Juma ɗan Fulani, anguwan Kwakwa nan Lakwaja. Matsala da muke da shi akan ruwa, wallahi akwai wani waje da ake kira Mangwaron Jere, za mu tashi misalin karfe 1 na dare, in dai ba wajen muka je ba, ba za mu samu ruwa ba. Duka wallahi wahalar ruwa da muke ciki yanzu nan, abin ba abin nan. Dan wajen ne kawai muke samun ruwa, kuma sai ka tashi da daddare. In baka tashi da daddare ba, ba za ka samu ruwa ba. Wallahi haka nan ga mu nan da yaranmu da abin nan. In kuma ana neman wanda za a yi ɗauraya ne da shi da kuma wayansu sani na gida, sai an gangara bakin kwata. Kuma yawancin lokaci yaranmu wallahi fadawa suke a cikin ruwa su mutu.
Dama tambayar da zan maka kenan, Lakwajar nan tana zagaye da ruwan kogi, kuma kun ce kuna fama da matsalar ruwan sha, me ya ake faruwa?
To wallahi gwamnatin dai da muke ciki ne dai za su taimaka mana, idan dai mu da idon rahama su taimaka mana. To nan saman mahadi akwai waje nan da yawa a wajen nan wanda ya kamata za a taimaka mana, a yi mana rizabuwa a wajen nan don su rage mana wannan wahala da muke yi. Ba ma bacci in dai a ranar da za ka ɗibi ruwan sha ne, ruwan shan nan ya zama matsala wallahi. Saboda haka nan muna roƙonsu saboda Allah su taimaka mana mu samu ruwan nan, saboda mu ɗan samu abin gasarari. Yaranmu sai sun yi ta.
Babu famfo nan wajejenku?
Babu famfo, ko boho babu wallahi. Sai dai wannan ruwan da yake fita a gindin dutse, kuma sai a yi tafiya wajen kilomita wajen 30 kafin a haura zuwa tsaunin nan. Kai mayawa ɗaya ma wallahi sai ka abin nan, sai ka gaji. Ga yaran mu duka a gaje.
Ya yake samun rayuwanku?
To wallahi muna cikin matsala, don Allah a gaya musu su taimaka mana.
To amma yanzu kun taɓa roƙon ita hukuma ba ta yi ba, koko menene aka yi?
Hukuma na sane da wayannan abubuwa ɗin, ita ma da kanta tana sane da shi. Sai dai ba su dai abin nan ba su maro zuwa wajen mu ba ne. Amma dai muna roƙo don Allah a taimaka mana.
Ni mutumin Lakwaje ne, amma ka so ni ma'aikacin gwamnati, gaskiya muna fuskantar matsala, barazana ne ma ga rayuwarmu. Ciya maganar ruwa, kai ma ka san dai in za a yi maganar Lakwaje dai maganar ruwa a Lakwaja. Kuma ka san inda koguna, manyan koguna suka haɗu kenan a nan Najeriya. Kuma kowa ya san da wannan hakan nan. To amma abin da zai kawo ruwan gidajenmu, musamman mu da muke layin tsaunin Kwakwa, shi ne matsala.
Kun kai shekara nawa kuna fama da matsalar nan?
Halan shekaru dai. Shi ne manke son ɗan karanta maka wasu ɗan tarihi kaɗan kenan. To ka gani lokacin Alhaji Ibrahim Idrisu Ibu ya ƙoƙarta ruwa ya zo, amma shi kuma ya yi irin nashi ƙoƙarin. Gama da ya tafi kuma wallahi ruwan ya dakata, saboda aikin ne ba yan aikin yanda ya kamata ba. Ban taɓa ji an turo ruwa daga ƙasa waya haura sama ba. Ya kamata a yi rizabuwa ne kawai a sama, ya so ruwan nan supplying rizabuwa ɗin ya cika ruwan ya rame rangarwa. Wallahi wani lokaci mata ma ƙarfe 2 ƙarfe 3 ga yara na bayan su, haka ake fuskantar wannan barazana.
Eh, sunana Malam Bala na yanki Lakwaja. Ba ma gwamnatin mu kurum ba, duka garin Lakwaje ne. Matsalar mu shine maganar ruwan sha. Ruwa da ya famfo babu shi. Kuma Allah albarkace mu da ruwa manya-manya guda biyu, kogin Niger da kuma kogin Benue. Amma shi ga ruwan nan kana ganin ta ba ta zuwa ta sa mutane su amfani da shi na yau da kullum. In ka duba cikin garin Lakwaje yanzu nan, ke haƙan boho lake da kuma rijiyoyi na kullum a cana haƙa-haƙa, ban san abin da zai faru a nan gaban ba.
Na'am, to yanzu kana nihin babu ruwan famfo a birnin Lakwaje ɗin kenan?
Akwai lokacin da tsohon gwamna Ibrahim Idris wai babban gurin ruwa matattar ruwa na kiran, amma tun da ya tafi aƙalla yanzu na ruwan ba ta samuwa.
Na'am, to yanzu me kuke so a yi?
A muhimmin abu da muke so dai kurun a gyara ma wannan Greater Lakwaja ɗin, ya so a samu ana samun ruwan sha sosai sosai, ba kuma dai ana samu kaman a mako ɗaya ana samun ruwan sau biyu ko sau uku.
To gwamnatin jihar Kogin dai ta ce tana ƙoƙarin samar da wadataccen ruwan sha mai tsafta ga al'ummar birnin na Lakwaja. Babban manajan hukumar samar da ruwan sha a jihar Kogin, Injiniya Sagir Abdulsalam Muhammad, ya ce akwai tarin matsalolin da suke fuskanta musamman a kan irin waɗannan unguwanni na saman tsauni. To amma duk da haka ya ce suna ƙoƙarin tabbatar da gyaruwar al'amarin, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Dai gaskiya daidai gwargwado, gwamnati tana ƙoƙari ta ga cewa ta samun ma mutane ruwan sha.
a cikin garin Lakwaja musamman. Akwai wurare da yake ana da layuka na pipe-pipe suna samun ruwan. Duk lokuta ɗin da yake kuma saboda su dalilai haka akan ɗan samu tsaiko wajen samun ruwan. A daidai gwargwado gwamnati sai dai mu yaba mata. Mutane kuma ku kuma al'umma da ake ba ruwan nan su kuma mu yi kira gare su da cewa su fahimci yana da kyau da kuma muhimmanci su ma su yi ta kokari suna biyan biya wajen suna saboda gwamnati su samu ɗan kuɗin shiga.
Akwai wasu unguwanni da muka ɗan lura na Lakwaje ɗin nan kamar unguwar Kwakwa da kuma ɓangaren
unguwar kura
kamar mun zanta da wasu sun nuna gaskiya suna shan wahala sosai wajen samun ruwan sha ɗin nan. Kamar akwai wani tanadi da ita gwamnati ke yi na ganin an sauƙaƙa musu.
Kaga misali kamar unguwar kura akwai bahu ana tsakanin da yake suna tallafa musu. Idan ka duba yanayin wayannan wurare biyu musamman aka yi tsaunuka ne. Pipe ɗin da ke wuraren nan duk ba su da kyau sun faffashe kuma mu ɗin da muke nan tsakanin unguwar. Saboda ni a nan na taso a nan haka haife ne na san wurin da kake magana da kyau. Babu wani pipe yanzu nan haka mai kyau wanda ma idan rage za ka ga ɗan uwan mu duk sun je sun babballe sun sayar da su. Wannan abin ni ba jiyau ba ne da nau ne. Saboda haka mu kanmu muna da matsala. Kamata a ce muna kokari muna kare kayan gwamnati da yake mu muke amfanin su ma. Amma daidai gwargwado ana dai kokari a gaya za a iya samu ruwan nan. Saboda tun da can idan ka duba kan wannan tsaunin Kwakwa ai akwai wani tanki ta wancan gefen inda makaranta yake.
Rizabuwa ɗin nan.
Akwai rizabuwa. To layin da ke kai ruwa zuwa wannan tankin a gaskiya duk an babballe shi lokacin da ake gyara wannan hanya. Maimakon mu nema a gyara duk sai aka babballe kuma aka kau da su. Lokacin da ake wannan gyaran hanyar.
Na'am, wannan hanya da ta hau saman tsaunin kenan.
Sai masu gyaran hanyar suka dan babballe wasu yara kuma suka kwakwashe fa. Duke ran wayannan kayayyakin idan aka ce an rasa su samo irinsu kuma yanzu na aiki ne. Gwamnati tana da wasu abubuwan a gabanta da yawa.
Rahotanni dai sun nuna cewa ƙarancin ruwan shan na birnin Lakwaja tamkar wata babbar barazana ce ta samun wasu cututtuka da rashin ruwan sha mai tsafta ke iya haifarwa. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Tuma da la yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Wasan ƙarshe na bana na Champions League na ƙwallon ƙafa na club inda suka zama zakaru a ƙasashen Turai za yawa kanane a ranar 28 ga watan Mayu a Stade de France a Saint-Denis a ƙasar Faransa. A wasannin ƙwallon hannu na tennis na duniya ko Coupe Davis kuwa tuni dai aka fitar da jadawalin waɗannan wasannin na rukuni zuwa rukuni inda rukuni na ɗaya group A wanda za a yi wasannin a Bologna a ƙasar Italiya zai haɗa Croatia, Italia, Argentina da kasar Sweden. A group na biyu group B a Valencia a kasar Spain akwai kasar ta Spain, Canada, Serbia da kuma Korea ta Kudu. Sai kuma a group C na uku a Hamburg a kasar Jamus Faransa da Jamus da Belgium da Australia za su goga. A rukuni na hudu group D a Glasgow a kasar Britania, kasar Amurka da Britania da Kazakhstan da kuma kasar Holland. Waɗannan wasannin za su wakana ne daga ranar 14-18 ga watan Satumban wannan shekara da muke ciki ta 2022 a waɗannan garuruwan da muka ambata a can baya. Su ko masu shirya wasannin tennis na Wimbledon na ƙasar Ingila ko Birtaniya, ɗaya daga cikin wasanni mafi girma na tennis na duniya na shekara-shekara, a yau Talata ne suka ba da sanarwar cewa ba sai da takardar asibiti ba mai nuna cewa ba ka ɗauke da cutar corona virus kake iya halartar waɗannan wasannin na wannan kwambalar. Cewa da 'yan wasa abinda zai baiwa Novak Djokovic ɗan ƙasar Serbia damar shiga wannan gasar daga ranar 27 ga watan Yuni zuwa 11 ga watan Yulin wannan shekara 2022. Abin tuni dai anan shine Novak Djokovic bai samu damar shiga wasannin ƙwallon tennis na ƙasar Australia na wannan shekara ba saboda rashin wannan takardar gwaji ta yana ɗauke da cutar coronavirus. Iko a shi dai ɗan ƙasar Serbia Novak Djokovic Djokovic shi ne ke rike da kamben wasannin kwallon tennis na Wimbledon na kasar Birtaniya na shekaru uku da suka gabata, abinda zai ba shi dama a bana na hanyar halartar waɗannan wasannin na kare kambensa. Haruna Mammal Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To Hausawa na cewa baya ba ta kadan, yanzu nan kungiyar Manchester City ta Ingila ta kai wasan karshe a gasar zakarin nahiyar Turai ta Champions League, bayan da ta doke Real Madrid da ci 4-3 a wasan kusa da na karshe da aka kammala yanzu nan. Yanzu City za ta jira wasan Liverpool da Villarreal domin sanin wanda za ta kara da shi a wasan na karshe. To yanzu kuma bari mu je ga guzurin Ramadan.
Sunana Malam Nuru Malam Hamisu a nan garin Damagara. Goma ta ƙarshen nan tana da mahimmanci ƙwarai-ƙwarai, lasiyama ga mu matasa. Mahimmancin ta shine ya kamata wasu suna shiga itikafi a shiga masallaci. Kamar mu makan hadu kullum tunda azumin nan ya kama, da mu da yara almajirai mukan yi tilawa ta izbi 20-20, kwana uku sabaka, kwana uku sabaka ayi addu'a. Amma abin da muke jin hankali, idan wannan goma ta ƙarshe ta kama, akan zaburar da matasa su ƙara ƙoƙari da himma, saboda ita wannan a cikin ta ne ke da kwai dare ɗaya tak, wanda daren ɗaya Allah ya ce khairun min alf shahr, ya yi wata dubu. Kenan mu yi ƙoƙari, ba lalle bane mutane za su daren Lailatul Qadr da a'a, ibada in kai ta dace da daren zaka samu cikin wannan wata dubu. Saboda haka kiran da muke ga jama'a da lasiyama matasa, wanda su ne kashin gadan bayan al'umma a wannan zamani, su mai da hankali da addu'o'i, kowanne ya roƙi Allah akan buƙatun shi, a ga masaloli na. Ga su nan wasu sun yi digiri ba aiki, su roƙi Allah Allah kawo aiki. Ga su nan wasu suna da abubuwa, ga shi nan da yawa, kowanne ya addu'a, saboda lokacin da na amsa addu'a, da addu'ar da za ka yi a wannan goma ta ƙarshe Allah zai amsa. Saboda kar a zama na ai wasa. Sannan babban kiran da za mu yi, akwai ƴan uwanmu matasa wanda za ki gani idan wannan lokacin zamana wuce su, wasu da dare za ki gani ƙarfe ɗaya suna balo, wasu ƙarfe ɗaya zuwa an ɗora fada ana shan a sha shisha, ana ba daidai bane, a koma masallaci a koma. Ita daga wannan goma shikenan sai mai rayi, he wanda Allah ya arzuta baɗin iya dare sannan sake ganin ta. Yanzu duniya ku diba da ta tsinci kan lasiyama mu ƙasashen nan na Afirka, wanda muke Afirka ta tsakiya, jiba ci ga irin bala'in da ke waruwa nan ƙasar makwabta, nan ƙasar mu. Na hurku waɗanda ake kashe wai matasa, waɗanda suke kashe su matasa ne, dukka da su ne ake amfani.
Kai yanzu kuma ga takaitaccen labarai.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce ko a mafarki shugaban Rasha Vladimir Putin bai taɓa tunanin ƙasashen duniya za su tsaya wa Ukraine cikin gaggawa ba, a daidai lokacin da Amurka ta kira wani taron ƙasashe fiye da 40 domin tattauna hanyoyin ba Ukraine agaji ta fannin tsaro. Yayin da yake buɗe taron a sansanin sojin sama da ke Ramstein a Jamus, Austin ya ce manufar taron ita ce a taimaka ma Ukraine samun nasarar mamayen ba gaira ba dalili da Rasha ta kaddamar a kanta, da kuma ƙarfafa Ukraine ɗin don tunkarar ƙalubale na gaba. Koriya ta Arewa ta nuna wasu shi'oman makamanta masu linzami mafiya girma da aka sani zuwa yanzu, tare da wasu muggan makamai na zamani a wajen wani faretin sojoji da aka yi da dare, wanda shugaba Kim Jong-un ya halatta. Kamfanin dillancin labarai na gwamnatin kasar ya ce a wajen faretin shugaba Kim ya lashe takobin ƙarfafa makaman nukiliyar ƙasar cikin sauri. China ta fara wani babban aikin gwajin coronavirus ga akasarin mazauna Beijing miliyan 21, a daidai lokacin da ake fargabar za a iya sanya tsauraran matakan kulle a birnin kwatankwacin matakan da aka sanya a Shanghai. Hukumomi sun fadada aikin gwajin cutar zuwa gundumomi 11 a yau Talata, bayan an kaddamar da babban aikin gwajin cutar a gunduma mafi yawan jama'a a Beijing Chaoyang a jiya Litinin.
To masu sauraro, baki da abin da ya suka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe na Allah kanmu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu. Yanzu a madadin Daniel Brown da Haruna Shehumar Rabajus da ya taya ni gabatar da wannan shirin, sai kuma injiniyan mu na Mahmud Lalo nake cewa a kwana lafiya.